Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Laraba 9 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Kwana ɗaya bayan da Birtaniya ta zama ƙasa ta farko a yammacin duniya da ta kaddamar da gagarumin shirin ba da rigakafin COVID-19. Haɗaɗɗiyar daular Laraba wato UAE ta ce rigakafin da China ta hada ya nuna yana aiki da kashi 86 cikin 100 wajen daƙile cutar. Kafafen yaɗa labaran Amurka sun ce shugaba Joe Biden mai jiran gado zai naɗa Marsha Ford, ‘yar majalisar wakilai daga jam’iyyar Democrat, a matsayin sakatariyar kula da harkokin gidaje da raya birane. Gwamnatin Habasha ta ce dakaranta sun yi harbi kan wata tawagar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Tigray da ke fuskantar tashin hankali a ranar Lahadin da ta gabata, bayan da ma'aikatan suka wuce wasu wuraren binciken jami'an tsaro.
Kanin labaran duniyar kenan. Rahotanni daga jihar Taraban Najeriya na cewa masu garkuwa da mutane sun sace dan majalisar dokokin jihar Bashir Muhammad Bafi da ke wakiltar mazabar Unguruji.
Kwamishinan yan sanda dai ya dauki matakai da yawa wanda muna sa tsammani zai iya ba mu nasara da kuma gano inda yake mu tabbatar da cewa an kwato shi a cikin koshin lafiya.
To yayin da kasashen duniya ke bikin tunawa da ranar yaki da cin hanci a yau Laraba 9 ga watan Disamba. Hukumar yaki da cin hanci a jamhuriyar Nijar ta bayyana shirin zuba ido a zaɓuɓɓukan da za a gudanar a watan da muke ciki da nufin murƙushe dukkan wani yunkurin siyan ƙuri'un talakawa ko yin wani magudin zaɓe.
Doka ta ba wannan inci cewa da musa ido bisa kan zaɓen da ake yi don saboda an yaki da cin hanci da rashuwa cikin harkar zaɓe kan kuɗi da rinjaye ƙuri'un mutane.
Ku muna tafa da ƙarin bayani cikin waɗannan rahotanni da za ku ji. Baya ga haka za mu kawo muku shirin ciwon kyamace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar. Sannan muna tafa da kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kwana ɗaya bayan da Birtaniya ta zama ƙasa ta farko a yammacin duniya da ta kaddamar da gagarumin shirin ba da rigakafin COVID-19. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa wato UAE ta ce rigakafin da China ta hada ya nuna yana aiki da kashi 86 cikin 100 wajen daƙile cutar. A yau Laraba ne ma'aikatar lafiyar UAE ta fitar sanarwar akan rigakafin da wani kamfanin sarrafa magunguna na gwamnatin China da ake kira Sinopharm ya hada. A watan Satumba ne kasar ta shiga gwajin rigakafin da Sinopharm ya kaddamar a matakin ƙarshe, wanda mutane 31,000 daga kasashe 125 suka yarda su yi gwajin. Kuma tun a watan Satumba, kasar ta UAE ta ba da amincewar gaggawa ta yin amfani da rigakafin na kamfanin Sinopharm. Ma'aikatar ta ce rigakafin bai da wata illa sosai ga bil'adama, amma sanarwar bata ba da cikakken bayani akan bayanan nazarin rigakafin da aka yi ba. Kamar mutum nawa aka ba rigakafin ko kuma wani ya nuna wasu munanan alamu bayan amfani da rigakafin. Kafafen yaɗa labaran Amurka sun ce shugaba Joe Biden mai jiran gado zai naɗa Marsha Ford, ‘yar majalisar wakilai daga jam’iyyar Democrat, a matsayin sakatariyar kula da harkokin samar da gidaje da raya birane. Biden zai kuma naɗa Tom Vilsack ya shugabanci ma'aikatar harkokin noma, mukamin da ya taɓa riƙewa tsawon shekaru 8 a baya a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Barack Obama, wanda Biden ɗin ya yi wa mataimaki. Vilsa kuma tsohon gwamna ne a jihar Iowa, ɗaya daga cikin jihohin ƙasar da ke da mahimmanci a harkokin noma. Masu goyon bayan Fudge da ɗaɗɗiyar 'yan majalisar wakilai a jihar Ohio, ciki har da James Clyburn, ɗan majalisar wakilai daga jihar South Carolina, wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa Biden samun nasarar zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat, sun nemi shugaban mai jiran gado ya naɗa ta a matsayin sakatariyar harkokin noma saboda yadda ta mai da hankali wajen ganin an rage matsalar yunwa a matsayinta na mamba a kwamitin harkokin samar da gidaje da noma a majalisar. Amma wasu majiyoyi sun ce Biden ya zaɓe ta ne don shugabantar ma'aikatar harkokin samar da gidaje da raya birane saboda ta daɗe tana ƙoƙari a shirin samar da gidaje masu sauki da ababen more rayuwa. Gwamnatin kasar Habasha ta ce dakaranta sun yi harbi kan wata tawagar jami'an Majalisar Dinkin Duniya a yankin Tigray dake fuskantar tashin hankali a ranar Lahadin da ta gabata bayan da ma'aikatan suka wuce wasu wuraren binciken jami'an tsaro. Wani babban jami'in gwamnatin kasar Redwan Hussein ya fadawa manema labarai a birnin Addis Ababa a jiya Talata cewa lamarin ya faru ne a yayin da tawagar ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi kokarin zuwa sansanin Shamelba na ƴan gudun hijirar Eritrea. Ya faɗi cewa sojoji sun bude musu wuta ne a lokacin da jami'an suka yi kokarin wuce wurin binciken jami'an tsaro na uku. Hussein ya ce an kama jami'an amma tuna aka sake su. Mun ga rahotannin da suka bayyana cewa an yi harbi kan tawagar Majalisar Dinkin Duniya a Tigray, a cewar Stefan Dujarric, mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya a New York. Waɗannan rahotannin abin damuwa ne kuma muna tattaunawa a matakin koli don bayyana damuwarmu da kuma tabbatar da kaucewa aukuwar hakan nan gaba, a cewar sa.
To a gaida Maryam Loda wacce za ta sake dawowa nan ba da jimawa domin kawo mana karshen labaran duniyar. Da farko rahotanni daga jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya na cewa wasu 'yan bindiga dauke da muggan makamai sun yi garkuwa da dan majalisar dokokin jihar Honorable Bashir Muhammad Babe da ke wakiltar mazabar Unguroje. Bayanai sun yi nuni da cewa 'yan bindigar sun yi diran mikiya ne a gidan dan majalisar da ke Jalingo suka yi awan gaba da shi. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aika mana.
Rahotanni sun bayyana cewa wasu bindiga da ke dauke da muggan makamai ne masu yi diran mikiya a gidan wannan dan majalisar dokoki da ke wakiltar mazabar Unguroje, Honorable Bashir Muhammad Babe da ke kusa da makarantar Comprehensive da ke Jalingo fadar jihar. DSP David Misal da ke zama kakakirin na 'yan sandan jihar Taraba ya ku tabbatar da akwai wannan lamari da kuma irin matakan da 'yan sanda suka dauka yanzu.
A halin da ake ciki dai yanzu mun tabbatar da faruwar al'amarin da wayan garin asubahin yau ne 'yan bindiga da ba san ko su waye ba wanda ana gani kidnappers ne. Sun zo sun afkama wannan gidan kuma sun dau tafi da wannan dan majalisar. Commissioner yan sanda dai ya dauki matakai da yawa wanda muna sa tsammani zai iya ba mu nasara da kuma gano inda yake mu tabbata da cewa an kwato shi a cikin koshin lafiya. Takaice shi Commissioner yan sanda na jihar Taraba yana kira ga jama'a wanda suke da bayani wanda zai iya taimaka mana domin gano inda yake muna maraba da wannan gudumawa. Sannan kuma muna bukatar haɗin kai har yanzu domin tabbatar da cewa mun haɗa wani jama'a mu tabbatar da cewa mun ceto inda ce wannan mutumin yake a yanzu.
Wannan nema dai karo ne biyu da ake sace da majalisar dokoki a jihar Taraba kuma wannan na ko zuwa ne yayin da matsalar garkuwar jama'a ke gagarin kundila batun da masana haka zaro ke danganta da shaku ya ta bangar daga gwamnatin kasar. SP Yakubu Sule wani tsohon jami'in tsaro ne ya ba da shawarar cewa
in operation kuma irin shi zai je kuma ya nasara ya dawo yanzu kuma ba babu kudin aiki so ba so a tsaya ai aiki
a kuma sun ga ta manta yanzu sai an amfani da irin tsofin a wani suka aje kaki irin ku da kuma irin ɗan sa kai shi ma zai haifar da damar ido
kuma zai haifar da damar ne zai haifar da damar ido ma Abdulaziz because aka ce da tsohon zuma ake magani ai ko saboda haka gaskiya wayannan shawarwarin din shawarwari ne wanda ina ganin zai taimaka amma a yanzu haka su wayanda suke kai din suna ganin cewa idan an yi haka kasawa ne a wurin su.
Koma da menene fatan talaka shine Allah kawo tsaro ko a daina jin tsoro. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Sabi da Ibrahim yanzu kuma ga labaran duniya a zagaye na biyu.
Wasu masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin Iran su uku da aka yankewa hukuncin kisa a baya a kasar amma suka yi nasarar samun yancin a sake yi masa shari'a a makon da ya gabata za su samu ƙarin lokaci a gidan yari yayin da lauyoyin da ke kare su suke kokarin nema musu beli yayin da kuma suke fuskantar babban kalubale a cewar wata majiya da ke da masaniya akan batun. A ranar Asabar din da ta gabata ne kotun kolin Iran ta janye hukuncin kisan da aka yankewa mutanen uku ta kuma umarci wani alkalin karamar kotun juyin juya hali ya sake yi masa shari'a akan zarge-zargen da ke da alaka da rawar da suka taka a zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati ta gama gari a Iran da aka yi a watan Nuwamban shekarar 2019. Amir Hussein Muradi da Muhammad Rajabi da Sa'id Tamjidi dukansu ƴan shekaru 20 ƴan kai aka yankewa hukuncin kisan a watan Fabrairu da ya gabata bisa zargin lalata kayayyakin jama'a cinna wuta yaki da gwamnati da kuma fashi da makami Abul Qasim Salavat wani alƙalin kotun juyin juya hali ne yayin shari'ar wanda a watan Disamban bara Amurka ta sanya mishi takunkumi saboda yanke hukunci mai tsanani ciki har da na kisa akan fursunonin siyasa da yawa da ƴan rajin kare haƙoƙin bil'adama da kuma masu zanga-zangar lumana yanzu wata kotun juyin juya hali da banci za ta yi shari'ar mutanen uku hukuncin da kotun kolin ta yanke kenan a zaman ta na ƙarshe A jiya Talata ƴan sandan Hong Kong suka kama wasu ƴan gwagwarmaya su takwas saboda zanga-zangar da aka yi a watan Yulin da ya gabata. Wani mataki na baya-baya da aka dauka akan masu adawa da hukumomin yankin da ke cin ƙwarya-ƙwaryan gashin kansa. Kafofin yada labaran yankin sun ce cikin waɗanda aka kama har da tsofaffin ƴan majalisa Wu Chi-wei da Eddie Chu da Long-haired Leung Kwok-hong tare da Figo Chan na ƙungiyar ƴan rajin CHRF. Ƴan sandan sun zarge su da shirya taron da ya sabawa doka tare da tunzura wasu da kuma zuwa taron. Suna magana ne game da gangamin da aka yi ranar 1 ga watan Yuli wanda dubban mutane suka yi watsi da matakan hana zanga-zanga da aka sanya suka dunguma kan titina don bayyana kin amincewar su da wata dokar tsaron ƙasa da Beijing ta sanya a birnin kwana 1 kafin gangamin. Da yake magana da manemar labarai bayan da aka sako shi daga gidan yari, Figo na kungiyar rajin demokradiya ta CHRF ya ce hukumomin Hong Kong suna tauye haƙƙin ƴan gwagwarmayar adawa na yankin ta hanyar tuhumar su da laifuka marasa ma'ana.
Gaida Maryam Dauda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da kasashen duniya ke bikin tunawa da ranar yaƙi da cin hanci a yau Laraba 9 ga watan Disamba. Kuma yaƙi da cin hanci a Jamhuriyar Nijar ta bayyana shirin zuba ido a zaɓuɓɓukan da za a gudanar a watan da muke ciki da nufin murƙushe dukkan wani yunkurin siyan ƙuri'un talakawa. Ko shirin yin magudi a zaben. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muni Burma ya aika mana da ƙarin bayani.
Amfani da kuɗaɗe domin siye imanin masu kaɗa ƙuri'a a ranar zaɓe wata daɗaɗɗiyar al'ada ce da mafi yawancin 'yan siyasa a ƙasashen Afirka ke fakewa da ita domin samun galaba a zaɓe. Lura da yadda wani mummunar ɗabi'a ke ƙoƙarin samun gindin zama a Nijar ya sa hukumar yaƙi da cin hanci wato halsiya ta ƙuduri aniyar ɗaukar matakai a zaɓuɓɓukan da ke tafe. In ji Madam Ahmadu Zara Idrisa Masi, kwamishiniyar halsiya.
Doka ta ba wannan incin cewa da musa ido bisa kan zaɓen da ake yi don saboda an yaƙi da cin hanci da rashuwa cikin harkar zaɓe. Mutai musa ido bisa kan yadda zaɓen ke yi mu yi surveye ka kuɗi ya rinjaye ƙuri'o'in mutane. Muka ce to tunda Allah ya sa ga zaɓe nan za a yi 2020 kenan mun shirya mu raki hukumar zaɓe mu yi abin da zai sa zaɓen ya samu tsafta.
Bayanai sun yi nuni da cewa masu magudin zaɓe kan yi amfani da hanyoyi iri-iri domin cimma burin da suka sa gaba inda sau tari sukan haɗa baki da ɓara gurbin malaman zaɓe sabili kenan hukumar halsiya ta ɗauri aniyar toshe wannan kafa.
Mun gani mutane sun yi kuka da waɗansu mutane sai su zo duka su saye ƙuri'o'in talakawa a cikin ruhun zaɓe. Wannan ko kun gani in ba duka ƴan ruhun zaɓen aka saye ba yiwuwa. Ko kuwa ta ran aka saye babban na ruhun zaɓen le president na biro de vote sai ya yi wayo ya aiki wa'ancan member ta hanyar su zo shi ya ƙare abin da yake. Don ku muna so mu kwatanta musu da nauyin yara ta yi a wuyansu operation de vote ɗin nan su yi shi cikin ƙa'ida cikin tsafta. Lokacin nan za a samu ƙuri'o'i tsaftaci.
Ranar yaƙi da cin hanci wani lokaci ne da ƙasashe ke bitar ayyukan da suka gudanar a tsawon watanni 12. A nan Nijar alamu na nunin an samu nasarori da dama ko da yake da sauran rana aka ba kamar yadda daraktan watsa labaran hukumar halsiya Mutari Attahu ya shaida mana.
A wannan shekara ta 2020 duk da akwai coronavirus halsiya ta samu kamar koce-koce na cin hanci da rashawa 133 fanni daban-daban. Harkar duwan ne bisa kan harkar a video conference ne cin amana bisa kan cinye kuɗin ƙasa abubuwa daban-daban da ga sanan kuma dukkan wannan ana ta aiki bisa su ka'ida ta ce halsiya ta yi enquete ta yi bincike ta yi dossier ta aje a justice don ko wannan aiki ana ta yi shi kuma bisa fannin kamar examen concours concours da ake na lakwal jarabawa da ake nan ma halsiya ta sabana alhamdulillah in kuka duba back ba a yi ciwa-ciwa ba
sai kwanda ake fuskanta wajen hukunta waɗanda aka samu da laifin cin hanci ko handamar dukiyar jama'a da uwa uba jahilci a wajen al'umma na daga cikin matsalolin da ke dabaibaye ayyukan yaƙi da cin hanci a nan Niger kasar da binciken ƙungiyar Transparency ya saka a sahun waɗanda cin hanci ke shafar dukkan fannoni na rayuwa
dambu in yayi wa Benjamin abin ne yayi kamari kenan ya kamata kowa ya kama mu ba mu zaman to ko ina ko wani lokaci amma in jama'a ta kama sai kaga an ciwo kan abin
Sule Mummuni Barma murya Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma ga wannan somin tabin.
To kamar yadda kike gani yanzu lambar ɗin namu ya tashi muna samun fiye da mutum 300 a rana da suke da wannan cutar. To abin cewa shine dama aikin tunamin fada dole a kula. Cutar nan bata tafi ba. Ba ranar da ba mu yi reporting din wannan coronavirus ba a Nigeria. To yanzu mutane kowa ya saki ciki. A da can ana tsoron wannan cuta, ana kowa yana kafa-kafa, ana safar fuska, ana wanke hannu da sauransu. Yanzu dukkan watsa sahila ta yin kowa ya ci gaba da harkokin kamar cutar da ta tafi to gashi yanzu da alamun cewa tana dawowa a Abuja kawai asibitocin mutum fara cika akwai wanda suka rasu a kwanaki kadan da suka wuce da wannan cuta idan aka yi watan Oktoba ni ba wanda na sani personally mai cuta a watan Oktoba amma yanzu a cikin sati ɗaya din nan wai inda na samu suna da dama na masu wannan cuta
to da Allah ya kai mu a shirin mu na dare za ku ji wannan cikakkiyar hira da fatan za ku kasance tare da mu Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodoshe muna nan a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kan ga Aisha Mu'azzu da shirin ciwon kyamaci.
Alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin ciwon kyamaci tare da ni Aisha Mu'azzu. Daga ranar 25 ga watan Nuwamba, wacce ta kasance ranar da Majalisar Dinkin Duniya take domin wayar da kan al'umma game da cin zarafin mata don dakile wannan matsala. A bana an keɓe kwanaki 16 domin wayar da kan al'umma akan kawo ƙarshen cin zarafin mata. Maudu'in mu kenan a yau. Inda muka nemi sanin wai ma shin me ake nufi da cin zarafi ga bayanin da barista Abida Halika Abdullahi mai aikin sa kai wajen wayar da kan al'umma game da ire-iren waɗannan al'amura kai bana
al'umma kuke nan su ma za su iya cin zarafi cin zarafi ya kasu kashi-kashi akwai kamar buli wato a ce kamar yaro ya je makaranta ya samu wasu suna takura mishi a cikin makarantar kila suna dukan shi ko suna tsarguwan shi ko suna karɓe mishi abinci akwai kuma child maltreatment shine kamar rashin kula da haƙƙin yaro da ya kamata akwai community violence shine cin zarafin al'umma akwai domestic intimate partner violence shine cin zarafin a aure yana iya yiwuwa ta mace ko kuma ta namiji akwai kuma school violence cin zarafi idan makarantar ta takura ma yaran makarantar ta akwai sexual abuse akwai sexual violence cin zarafi ta hanyar fyaɗe ko kuma a yi maka abin da bai kamata ba da sexual molestation akwai kuma sex trafficking shine ba da mata kan a yi amfani da su bisa ga hanyar da bai kamata ba so akwai cin zarafi kala-kala sannan kuma akwai su kashi-kashi kamar self-directed violence shine kai kanka ka ci zarafin kanka ko ka ce za ka kashe kanka shine suicide ko kuma self-abuse kila kana shan su wiwi kana dai yin abubuwan da bai kamata ba kan kanka akwai interpersonal violence shine cin zarafi ta hanyar 'yan uwanka ko kuma ta mai gidanka ko kuma shi mai gida ta matan shi kamar ƴan uwa a cikin ila kishi uwa ka tana ganda za maka ko kuma a ce wani dai cikin ƴan uwan ka suna ganda za maka akwai kuma community violence shine kamar yanzu kamar a ce instances din nan da ya faru kashe-kashen nan da aka yi akwai kuma collective violence shine kamar a ce social political economic violence so cin zarafi shi kanshi yana yiwuwa ne daga kai kanka ko kuma daga wani yayi maka abin da bai kamata ba cin zarafi ba yau ba yanzu ya fara ba tun ana yara wani zaka ga tun yana tun ba a gidansu za a dinga yi mishi abubuwa za a dinga yi mishi abubuwa zai dinga yi kwa abubuwan nan har yanzu ya girma da su yanzu ya girma da su yanzu ya zama wani mugun mutum sai a ce kai wannan ya cika fushi ya cika zagin mutane ka san abin da ke cikin wannan ka san abin da ke cikinta sai ki ga yarin ya za a yi mata aure bata isa auren ba ko kuma ko ta isa auren ba a yi mata bayani yadda zaman aure yake ba kawai za a dauke ta a daura mata aure da in ma tana son shi ne in ma ba ta son shi ne an hada su aure in ma tana son shi ne amma ai ba a yi mata bayanin ya zaman aure yake ba so in ta je can ita za ta je ta san yadda za ta yi da kanta yanzu yana yiwuwa maybe a ce gidan su ta tashi ta ga babanta da mamanta suna kaunin junan su so ai za ta yi tunanin ita ma in ta je gidanta haka za ta gani sai ta zo kuma a ce ta je gidanta ta samu miji mai duka sannan in ta koma gida ta faɗi a ce ki zauna ai ni ma haka nake haƙuri da babanki ni ma har kike haƙuri da babana amma ai ba ki taɓa gaya min ba kun kiga mutum ana zage shi ana dukan shi amma kuma ba za a bar shi yayi magana ba so duka irin abubuwan nan suna faruwa a cikin al'umma suna faruwa a cikin gidajen mu suna faruwa
taron zauren DOA domin karrama wannan rana a makon jiya a Kaduna akan almajiranci da cin zarafin mata na tattauna da Malam Ibrahim Ya'u mahaifin wata iya mai shekaru 9 wasu makusantanta suka dauke mata budurci ba tare da sarrafa ba a game da irin yanayin da yarinyar cikin cikanta bayan wannan aikin
ina kuma ga ita yarinyar wani irin hali ta tsinci kanta kuma yanayin halin da take ciki yanzu bayan da abin nan ya faru da ita
mun yi hajji arabi ta asibiti ibrahim ta dauki nauyin alƙawarinta na zuwa asibiti domin a mata magani aka mata tatsi aka duba cikin yake damun ta a cikinta aka yi mata magani kuma duk da kunta dai wannan aiki da ƙarshe ma a gida yan uwanta sun suka dan tsango yarinyar haka sauransu ta ce to idan dan kuma ba sa so ne ita a bata sai za ta rike saboda an tsangume ta an nuna kaman ba a san yarinyar sun abu haka sai zuwa yanzu aka rinta hannun Hajji Arab Salisu Ibrahim
to tsangumin nan da ta fuskanta a cikin al'umma ne ko kuma cikin a ce dangi
a cikin dangi ne saboda wasu suna faɗan cewa ma sheri akai musu ba gaskiya bane yanzu a yi mutum uku sai a ba gida yan gida daya su kuma da aka zo na binciken su ba su ce shiri bane yanda yarinyar ta yi bayani a gaban kuma yan sanda kafin a kamo su kuma da suka zo ba duka ba zan yi haka suka yi bayani tun ga inda shiri ne da ba zuwa ce su nemi abin da yarinyar ta faɗa ba kuma ba tare da an buge su ba.
Tungo iyaye dangantaka kuma da ya kasance yanzu tsakanin kai da su waɗannan mutane da kuma ita mu'amalar ta yanzu da mutane.
A gaskiya nan tana tsoron mutane sosai saboda abin ya riga ya ci mutum mutunci kuma abin ya riga ya daga sosai. Bayan mun kai ta asibiti da kyar muka ceto rayuwa ta gaskiya magana tunda kamar da na faɗa miki wanda Hajiya Rabi ta amfani da kuɗin ta ba dan mu ba mu da abin da muke bari mu amfani da shi domin mun mutu magani gaskiya ba mu da shi.
Hajiya Rabi Salisu Ibrahim ita ce shugabar kungiyar Arida Foundation da ke Kaduna kungiyar da take kai waɗanda aka tozarta ɗauki da gaggawa. Ga Hajiya Rabi yaya girman wannan matsalar take a Kaduna?
Gaskiya girman wannan matsalan tana da yawa kamar yadda zaki ji daga hukumar ma'aikatan mata da walwala da take bayani cewa a wannan shekarar na 2020 an samu sama da fyaɗan yara ƙanana yan ƙasa da shekaru 14 900 da wani abu wanda kawai Salama Center ne suka bada wannan kididdigawa tan asibitocin da ake duba wanda ake aikata musu fyaɗe. Karki manta akwai Primary Health Care Center wanda wannan yarinyar da aka mata fyaɗe mutum biyar suke mata fyaɗe ba ta maje Salama Center ba irin Primary Health Care Center irin na Jaji akwai su suma nin cinkila irin na Salama ba na haufi akan haka saboda haka za a iya cewa wannan kididdigan ma zai iya fin haka ya ninka ya ƙara ninkawa. Gwamnati tana iya kokarin ta musamman na sabunta dokoki amma ba nan gizo take saka ba ya kamata idan an yi sabuwar doka to ko da tsohuwar ne a dinga aiwatar da ita ga wanda suke laifi ba wai ba a san sabuwar doka bane amma ta dadin me akai da ita mutum nawa aka hukunta mutum nawa ne a gidan yari guda nawa aka fito da su bainan jama'a yanda muke shela kullun ana kyade guda nawa muka fito muna shela jama'a su zo su ji za a yi hukunci wannan shine zai dakila maganan cin zarafi to annati da kyade kuma zai zama izina ga ma waɗanda suke da niyya aikatawa to a nan gurin ne akwai kalubalen iyaye akwai kuma kalubalen ita gwamnati kanta
wasu irin kalubale ake fuskanta
kalubalen iyaye shine maganan yafiya da iyaye suke yi daga an yi abu sai a kashe wata ma sai kaga akwai case din da muka yi a the same garin gadangayan aka bada 70,000 wai za a sai injin ruwa injin ban ruwa shi wanda aka mai yin shi fyade yace a bashi 70,000 ya yafe saboda zai sai injin ban ruwa domin ko an kai prison ko an kai kotu ko an yi hukunci shi ba ko CC zai samu ba dan haka gare ya karbi 70,000 yayi noman rani da yaje ya kai a hukunta mai laifi to ga wannan akwai masu san rai sannan akwai tsoron stigmatization watan bata suna wanda al'umma suna tsangwaman wanda aka aikata ma fyade maimakon su tsangwami wanda yake yin fyade ya kamata mutane su canza akalan su su duba wanda aka ma fyade fa ana mai ne na dole to su duba shi ne yin fyadan a daina karban shi a cikin al'umma a tsangwami ne yin fyade a daina tsangwaman wanda ake cutarwa ana mishi fyade shi yake sa iyaye sai su yafe abu na uku da muka fahimta yake sa iyaye su yafe akwai kai komo daga bangaren shari'a da yan sanda sannan da kashe kuɗi zaka ga an mu mutum fyade kila manomi ne ko dan kasuwa yana kasuwa za a kira shi an mu yashi fyade to daga sannan fa zai fara yawo ya bar sana'ar da yake yi kuma zai fara kashe kuɗi
misararu anan za mu ja labulin shirin ciwon yanci a yau sai a tare mu amma kun gobe ci gaban wannan
a madadin waɗanda suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu ni Aisha Mu'azzu nake muku fatan alkhairi ma'assalam
madalla gaida Aisha Mu'azzu yanzu kuma sai sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email to zamu fara ne da sakon Comrade Sabi Sani dan Dagoro na kungin murya talaka rashin katsina wanda ya ce assalamu alaikum biyo ya Hausa shawara ta ga shugaban Muhammadu Buhari idan ya je majalisar kasa don yin bayani kada ya manta irin gudunmawar da talakawa suka bashi wanda suka rika tura mishi kati domin yin takara a shekarar 2015 nagode biyo ya Hausa sai sakon Abubakar Kawo Girgir wanda ya ce assalamu alaikum biyo ya Hausa yau ce ranar yaki da cin hanci ta duniya kuma ranar ce mai matukar muhimmanci to amma a Najeriya yankurin gwamnatin Buhari akan yaki da cin hanci babu wata nasara sai sakon Aisha Matar Usaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe wacce ta ce salamu alaikum biyo ya Hausa hakika yankurin gwamnatin Burtaniya na fara allurar rigakafin cutar coronavirus a karo na farko wannan abu ne mai kyau ganin yadda har yanzu cutar sai kara fadada take tamkar wutar daji da karshe ina addu'a Allah ya mana katangar karfi da ita da ma duk wata cuta mai saurin yaduwa shi kuwa Yusuf Bazuka mai ne da Gwalalo da malam mai zanen hula Gwalalo jihar Bauchi cewa suka yi assalamu alaikum biyo ya Hausa ganawa tsakanin shugaba Buhari da gwamnatin Najeriya akan magance matsalar garkuwa da mutane yayi daidai Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu ziyarar rangadi da tabbar kungiyoyin hadin kan kasashen Afirka na ECOWAS ko CID da kuma na kungiyar AU da suka kai kafin babban zaben kasar yayi daidai da fatan Allah ya sa wannan ziyarar rangadi za ta haifar da dami ido wajen tabbatar da sahihin zabe bisa gaskiya da adalci kuma cikin kwanciyar hankali da lumana sako daga Usman Shitu Mahuta yanzu kuma ga labarai a takaice
Burtaniya ta zama kasa ta farko a yammacin duniya da ta kaddamar da gagarumin shirin bada rigakafin COVID-19. Haddadiyar daular Larabawa wato UAE ta ce rigakafin da China ta hada ya nuna yana aiki da kashi 86 cikin 100 wajen dakile cutar. Kafafen yada labaran Amurka sun ce shugaba Joe Biden mai jiran gado zai nada Marsha Fudge yar majalisar wakilai daga jam'iyyar Democrat a matsayin sakatariyar kula da harkokin samar da gidaje da raya birane. Gwamnatin Habasha ta ce dakarunta sun yi harbi kan wata tawagar jami'an Majalisar Dinkin Duniya a yankin Tigray da ke fuskantar tashin hankali a ranar Lahadin da ta gabata bayan da ma'aikatan suka wuce wasu wuraren binciken jami'an tsaro.
Wani babban jami'in gwamnatin kasar Redwan Hussein ya fadawa manema labarai a birnin Addis Ababa a jiya Talata cewa lamarin ya fare ne a yayin da tawagar ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi kokarin zuwa sansanin Shemelba na ƴan gudun hijirar Eritrea. Ya fadi cewa sojoji sun bude musu wuta ne a lokacin da jami'an suka yi kokarin wuce wurin binciken jami'an tsaro na uku. Hussein ya ce an kama jami'an amma tuna aka sake su.
Masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Dukkan a madadin ita Maryam Bello wacce ta tani gabatarwa, sai kuma Judy Vedas Gresham da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a shirin namu, Nijar idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa. Kuma ga shirin yau da gobe.